عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودع بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه مودا سادوا ا wannan safiya ta laraba yau muna 15 ga watan ramadan cikin yakun Allah azumi har an yarabi muna fata Allah karba mana ibadunmu 15 ga watan Ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau biyar ne ko hudu ne yau hudu ga watan uku hijirar miladiya 2026 ci gaba da karatu da tafsirin alqur'ani mai girma shekaran jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 11 haka da ku arama yau za mu tashi a farkon aya ta 12 wanda aya biyu ya rage dama mu kammala wannan sura daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Miyeti a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya ya ba mu lafiya da zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma kasan gaba daya za mu shiga karatu kai tsaye wa billahi tawfiq wa alaihi tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah na Allah ji
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim Yeah.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wa sallam idza ja'akal mu'minatu idan mata mummune suka zo maka idan suka zo wurinka sun yi hijira yubayi inaka suna masu maka mubaya'a ala alla yushrikna billahi shay'an abisa cewar ba za su hada Allah da kowa ba a wurin bauta bi ma'ana sun yi imani sun shiga musulunci ba za su shirka da Allah ba subhanahu wa ta'ala wanda shirka da Allah kuma babi ne mai fadi mun sha karanta shi a baya shine hada Allah da wani a wurin bauta shirka kala biyu ne, akwai babbar shirka akwai karamar shirka. Babbar shirka tana fidda mutum ne a musulunci gaba daya, duk wanda ya aikata ta ranar gobe kiyama zai shiga wuta ba zai fita ba, Allah ya kiyaye. Yana daga cikin abin da Allah ya tsana daga cikin ayyukan sabo akwai yi wa Allah shirka. Allah ya halicce ka subhanahu wata'ala, shi ya kawo ka wannan duniya, shi ke baka lafiya, shi ke raya ka, shi ke da ikon daukar ranka a duk lokacin da ya ga dama. Ka zo kuma kana bauta wani wanda ba shi ba, wannan ba karamin laifi bane ba. Ko kuma ka zo a wurin bautan kana hada shi da wani, wannan ma ba karamin laifi bane ba. Shi Allah wurin ibada ana bauta masa ne shi kadai tallental, ba a hada shi da kowa. Shi yasa hatta a wurin rantsuwa, tunda rantsuwa ibada ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a rantse da wanda ba Allah ba. Annabi yace man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru. Haramun ne ka rantse da manzon Allah, haramun ne ka rantse da mala'iku, haramun ne ka rantse da dakin Ka'aba, haramun ne ka rantse da sallar iyayenka, haramun ne ka rantse da komai. Ana rantsuwa ne da Allah shi kadai, da sunan shi ko da siffar shi. Ka ce na rantse da Allah, da Hausa kenan, ko ka ce wallahi, tallahi, ko billahi, ko na rantse da Ubangijin da ya halicci sama da ƙasa, ko na rantse da mahalicci na, duk wannan ya halatta. Ko ina rantsuwa da Alkur'ani, tunda maganan Allah ne, duk wannan ma ya halatta. Amma duk abin da ka rantse sabanin wannan haramun ne. Annabi ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, duk wanda ya rantse da abin da ba Allah ba to yayi wa Allah shirka. Sannan haramun ne sujjada ga wani, kowane ne shi, ba a sujjada ga kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala, ba a ruku'u ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba a roƙon kowa sai Allah. Haramun ne wani boka ya saka roƙi aljani, wannan baya halatta. In ka kai shirka, Allah kaɗai yake daga hannu a roƙa ya biya bukata, ko ya bada lafiya, ko ya yaye matsala, ko ya kawo wani abin da ake nema, Allah shi kaɗai yake roƙa subhanahu wa ta'ala. To shirka ibada ce wacce Allah yake fushi da ita ga masu yinta. Suna yin ta ne da sunan ibada su, amma a hakikatul amri ba ibada bace ba. Duk wanda ka bauta wanda ba Allah ba, kai shirka. Shi yasa waɗanda suka ce Allah yana da ɗa, ko Allah na da mata, ko Allah na da wani fatina ko wani iri, sun fita a musulunci kuma sun kafurta. Shine asalin shirka ba. Allah ya kiyaye. To idan mata suka zo maka waɗanda yake ba musulmai ba, daga baya suka shiga musulunci, suka iyo hijira, da Allah ce famtahinu hunna, ka jarraba su. To daga cikin abinda Annabi ke jarraba su da shi akwai wannan aya, yace kun yadda za ku min mubaya'a akan cewa ba za ku yi wa Allah shirka ba? Idan suka ce eh mun yadda, mataki na farko kenan. Wala yasriqna, sannan ba za ku yi sata ba, kun yadda? Nan ma su ce mun yadda. A nan ne lokacin da Annabi ke ce da mata kun yadda ba za ku yi sata ba, suka ce mun yadda. Sai wata mata ta ce, ya Rasulullahi, ni miji na marwaci ne, marwaci ne lamba ɗaya, kuma yana da kuɗi, ba wai talaka bane ba, hatta abincin da zan ci da yarana ba zai babu wanda zai ishe mu ba. Kana gani idan na ɗauka cikin dukiyar shi bai sani ba ne amfani da shi, wannan ma sata ne? Ta tambayi Annabi. Annabi ya ce da ita, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, aw kama qala sallallahu alaihi wasallama, yace babu laifi ki dauki abinda zai ishe ki da ke da yaranki, amma bil ma'ruf, ta hanyar da shari'a ta amince da shi. Idan 2000 ne, in kika kara 2100, to 100 nan sata ne. Shine ma'anar bil ma'ruf, ki dauki daidai gurgudan bukata, kina karawa to kin ji laifi. Amma cika ɗauki daidai gwargwara abinda zai biya wannan buƙatan babu laifi, ya je can ya tarowar shi kuma ya rage na shi. amma Allah ba zai kawo maki da laifi kin yi sata ba. Na uku sai annabi ya ce wala yazni, sannan su yadda su yi mubaya a can ba za su yi sata ba. Da annabi ya faɗi wannan sai wata mata, matar Abu Sufyan, ta ce ah, dama mata suna zina ne waɗanda ba bayi ba, kaji lokacin jahiliya ba. Ita tana mamaki, ita a sanarinta ai bayi ne suke zina, amma waɗanda yake matan da ba bayi ba hankalinta ma bai bata tunanin za su yi zina ba. Kuma wannan fenomenal ne, za ka ga abin kamar abin mamaki ta faɗi wannan abin. Yanzu ne kaina akwai lokacin da a shekarun baya can kafin mutum ya fara yawo, ni wallahi na ɗauka har na kaɗai ke shan giya. Wallahi bari ma in ba da misali da kaina. To shi sa an ta faɗi wannan ba abin mamaki ba ne ba. Ni da na ɗauka wallahi musulmi ba sa shan giya sai arna. Shi akwai musulmin da ma ya fi arnan shan giya. Allah sauki. To wannan abun yana da ban mamaki ƙwarai da gaske. A ce a zamanin jahiliya tana wannan tunanin ba ta ɗauka wai waɗanda ba bayi ba ma suna zina. To kaga shi wannan wani aiki ne wanda tun a jahiliya ma ba a yarda da shi ba. Tun a zamanin jahiliya annabi ya ce da su wala yaqtulna auladahunna, Allah ya ce sannan su yi maka mubaya'a cewar ba za su kashe ƴaƴansu ba. Shine wata mata ta ce da annabi alaihi salatu wassalam, ta ce ƴaƴanmu kan ba za mu kashe su ba, mun ma haife su muka rene su suka girma suka zo filin Badar ka kakkashe su. Amsan da ta ba annabi kenan, dan zai wahala a ce mace ta kashe ɗanta da hannun ta, yana wahala ko a lokacin jahiliyyar, amma maza ne suke yi. Shi namiji idan aka haifi mace zai ɗauke ta je binne ta, yace ba aiko masa soja ba, saboda su Laraba banda yaƙi yaƙi ba su da aiki a lokaci. Abun kunya ne a ce gidan shi babu sojoji sai mata. To gwanda a ce ba bashi da ɗa gaba ɗaya, akan a ce bashi da ƴaƴa maza. Shi yasa har a yau malaman musulunci suka ce duk wanda ke jin haushin matarsa dan ta haifi ƴaƴa mata to yayi koyi da abin da aka yi lokacin jahiliya. Saboda abin a hannun Allah yake shike bayarwa. Kana jin haushin wacce ta haifa to haushin Allah kake ji. Dan ba ita ta halicci ƴar ba, Allah ne ya halitta subhanahu wa ta'ala. Kai kanka akwai abin da kana nema ka kasa samu, kai ma laifinka ne kenan. To suka ce wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin, sannan kar su zo da wani kirkiran ƙarya, yaftarinahu da za su kirkire shi, baina aidihinna wa arjulihinna, tsakanin hannayensu da ƙafafuwansu. Ma'anan wannan ayin kamar yadda malamai suka kai suka komo shine kar mace ta kuskura ta yi ciki a waje ta shigo da shi gidan wani. Yana daga cikin kaba'ira mafi girma, annabi ma ya tsine mata albarka. Duk wacce ta shigo da ɗan wani gidan wani to wannan ta aikata babban kaba'ira wanda Allah ya hana. To daga cikin sharuɗin da annabi ke shimfiɗawa mata, kar ki kuskura wanda yake ba ɗan shi bane ke ce wannan ɗan shi ne. Abin da ke faruwa a yanzu wanda wani abu na ban mamaki da ya taɓa faruwa a wani gari wanda kitsin ya zo gaban mu shine mutum ne yana tare da matarsa sama da shekaru 20, ashe cikin ƴaƴan shi akwai waɗanda yake ba ƴansa bane ba, shi bai sani ba. To ka san in aka zalunce ka Allah ya ga dama ba sai an je lahira ba, tun daga duniya sai bayyana abu. Inda abun zai tashi shine ya failin musu zuwa wata ƙasa, za su fita wajen Najeriya. To tunda ya sa ƴaƴan shi ne, to a ƙa'idar embassy nan kuma na Turawa dole sai an yi DNA test a gane ɗanka ne ko ba ɗanka ba ne. In ba yi wannan ba kowa ma zai iya kawo wace ɗan shi ne, saboda shi yana da daman zama a wannan ƙasar. To zai kawo ƴaƴan shi, to daga ciki sai sun yi gwaji a ga cewa ɗan naka ne ko ba naka ba ne ba. Kuma su gwajin da suke ba su za su yi da kansu, don ba su yarda da Najeriya ba, ba za su tura ka wani asibiti ba, sai dai asibitin da nasu ne su suka yarda da shi. Da aka zo wannan gwajin sai ga result ya fito cikin yaran ɗaya ba ɗan shi ba ne ba. mala abin ne tar masa da hankali yace masa ƙarya suke so kace ka je duk asibitin da zaka je a duniya wannan dan ba danka bane dan an samu 99.99% ba da shi bane ka san da ba su tura ba sa cewa 100% a komai amma duk abin da aka ce 99 an gama ko da danka ne ma haka za ce ma yaje da kanshi bai ga ya kowa ba bai ga ya wadan ba bai ga ya matar ba ba wanda ya ga ya ga dauki dan suka je wani asibiti wajen wani likitan da ya san shi yace da Allah ga gwajin da nake so ka mana yayi gwajin result ya fito sai ka sa ga ya mishi saboda ya san shi asalin shi wannan dan shi ne kuma shi ya zo ya gwaji yana gaba dan shi bane ba yace wani akwai bukatar mu ƙara wannan gwajin result din na is not that clear ya sake gwaji ya sake samu haka ne ba dan shi bane sai da ya hasau shine yace na son ganin shi suka shiga su biyu yace menene dalilin da ya saka ta ai wannan gwajin ma tukunna wani abu ne yace eh kaji abin da ya faru zan fidda shi waje ne kasa kaza to ka san daga cikin ka'idojin su akwai wannan test da suke yi a tabbatar da dana ne suka ce ni ai ba danka bane ba yin shugu wai san ku yadda kai daga nan ya gane result din yace gaskiya abin da suka ga yama haka ne yace tabbas abin da suka ga yama haka ne ba danka bane ba to kaga suna tare sama da shekaru 20 da wani abu da matar ko munafikar Allah ta sani shikenan ya kira zama da ubanta da uwarta shi ma da iyayen shi dama duk suna raye da duk wanda ya kamata aka zo aka zauna ya karanta musu gashi abin da ya faru ba wanda yace ko ta fada ko kuma yayi sallama da ita daga wurin ta fada gaskiyan abin da ya faru karshe dai munafuka tana kuka tana sharrin shedan ne ko ba ruwan shedan din kanshi ma sharri take mishi to irin wannan abubuwan suna faruwa wallahi a yau a wurare da dama musamman idan kana jin waɗansu cases a manya-manyan birane za ka yi mamaki yadda matan aure suka lalace wurin zinace-zinace da neman kuɗi akwai wanda in ka gani sai in aka kawo maka maganar gabanka sai ya hana ka bacci to irin wannan shi ke kawo wannan abu mace garin yawace a wacenta ta je ta ciki kuma ta ɓoye ta ƙi ta gaya wa kowa ta aihu shi mai gida na murna an masa haihuwa shi ba ɗan shi ba ne ba Allah ya sauwaƙe to duk wacce ta yi wannan kuma za ta yi da na sani a lokacin da ba zai mata amfani ba in ta gamu da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anan wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihin Allah ya ce wala ya'sinaka fi ma'rufin sannan kuma su maka mubaya'a akan cewar ba za su saba maka ba fi ma'rufin cikin aikin alkhairi duk umarni da ka musu za su bi ba za su saba maka ba idan suka yi haka fa bai'uhunna ka karbi mubaya'ansu ka karbe su wastaghfir lahunna Allah sannan kuma ka nema musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wajen ya gafarta musu zunubansu waɗanda suka gabata wato waɗanda suka ga annabi suka yi imani da shi ma sun ji daɗi a ce annabi ya nema maka gafara to wani gafara za ka nema sai dai kai ta bacci kawai alaji annabi na nema ma gafara fa ka samu lafiya Allah ya gafarta maka kisa da wannan za ka san hatsarin da kuma taɓewa duk wanda zai zagi sahabban annabi alaihi salatu wassalam abokan annabi ne surukan shi ne mashawartan shi ne da su yake sallah shi ne limami su ne imamu ya ce wala dhalil su ce amin ya yi ruku'u ya dago su ce rabbana lakal hamdu duk wannan fa sun samu wannan damar da ba wanda ya samu so sannan kai a yau sai ka zo ka ce wai kai kana tuhumar su da laifi kaga taɓewa kenan Allah ya kiyaye inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne rahimun kun mai jin kai dangane da ainihin mummunai sai Allah ya ce
ya ayyuha alladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad yaisu min al كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا كما سي إيماني لا تتولوا قوما كدا كوكاونا شوات انسو متاني غذب الله عليهم ودن دا الله يا رجا يا يفشيد سو دقا تكين يهودا وادا منافقي فسرا دا مالمسك وانا غذب الله عليهم وسما لمسك تانا نفن منافقي وسما لمسك تانا نفن يهودا وا سبو دسوني المغضوب عليهم كمان دي تبتع تكين حديث الله يتشي لا تتولوا قوما ya kuma su imani da Allah imani na gaskiya kar ku kaunaci waɗansu mutane kar ku taimaka musu kar ku jibinci lamarin su ghadiballahu alaihim mutanen da already Allah ya riga yayi fushi da su kad ya isu min al-akhirah waɗanda haƙiƙa sun riga sun yanke kauna daga lahira akwai waɗanda fa su tun a duniya sun yanke kauna ma su bayan aljanna bane ba akwai wanda muna magana da shi wani bature ne yace min shi ya san shi dan wuta ne wallahi tallahi fi ce yace shi ya san shi dan wuta ne to sai ina mamakin shi to kaga wanda ina ma zaka fara bishu azi nace masa saboda me yace saboda shi baya bauta wa Allah yace baya practicing Islam baya practicing Judaism baya practicing Christianity shi baya kowane addini to ya san kuma Allah yana so a bauta mishi yace amma shi ba zai yi ba sai nace mishi yanzu wane ka yarda Allah ne halicce ka yace eh ya yarda to tunda ya halicce ka kuma ka yarda yace kuma ka bauta mishi me yasa ba za ka bauta ba yace it's too late I'm 70 now waya shekara 70 it's too late na ya kamata tun yana yaro ya kamata ya fara nace to yanzu ya yadda zai mutu yace kware da yace har ma ya san inda za a binne shi ka san su kana sayan inda za a binne ka kaga kamar gyara wurin tun baka mutu ba kana zuwa ziyara kana dan sa kulawa ka ka furci bala'i ne Allah so duk yanda muka yi da shi yace ina yace is tule da musulunta yanzu ko yace zai koma kirista ko zai koma yahudanci shi ba zai ba karshe kuma zai ce min addini ma gaba ɗaya ma siyasa ne kawai gashi ne Isra'ila tana fada da Falastinawa wani yana kaza Italy ta yi abu kaza fafa Roma ya sake wani layi kuma na shirme to kaga irin waɗannan irin su ne sun yanke kauna daga lahira kariya isu min al-akhirati sun yanke kauna ma daga lahira sai Allah ce kama ya isal kufaru kamar da kafiri suka yanke kauna min ashabil qubur daga waɗanda suke cikin kaburbura me wannan maganar ke nufi abinda maganar ke nufi shine akwai kafiran da suka ce in an mutu ba za a tashi ba wa qalu a idza mitna kunna turaban wa idaman inna la fi khalqin jadid aw nugu a inna la mab'uthun aw aba'un al-awwalun sun ce yanzu shi in mun mutu mun zamo ƙasa mun riddige wai za a sake tada mu kai wannan abun akwai abun duba su ba su yadda ba yo baka kare ta halittan ka ba a karon fari yanzu kana kare ta cewa za a tashe ka ai samar da ba a karon fari yafi wahala akan samar da shi a karo na biyu duk mutumin da ya koyi abu a lokacin da zai fara gwadawa ne zai bashi wahala da ya gwada to ya gano abun kenan in zai kara yi ba zai bashi wahala ba haka ne ko ba haka ba shi yasa ma koda hanya idan ka bi kai tafiya baka taɓa bin ta ba idan zaka dawo sai ka gani san ya rabu dalili shine dazu ka bi hannan baka sani ba sai tafiyan ta ma tsayi amma yanzu already ka san hannan kana dawa sai ka ga tafiyan bata jima kaman dazu ba to idan Allah bai gagara halittar mutum ba tun a farkon farawa ya mutu ya dawo da shi ne kuma zai bashi wahala to sai Allah ya ce irin waɗannan mutanen da sun yanke kauna daga lahira kamar da kafirin suka yanke kauna daga cewa za a tashe su to kar ku kaunaci waɗannan mutanen to dangane da ebe kauna daga lahira akwai mutumin da kuma aikin shi zai nuna maka wannan yayin da ma akwai lahira kuwa da duk mutumin da ya zama azzalimi zai yadda a kashe mutane dan biyan bukatun shi zaka ce wannan yayin da ma akwai kiyama kuwa aku wanda zai ce fa aje a kashe mutane dan biyan bukatun su ce in za a kashe mutun kaza ma aje ayi in dai za mu yi nasara aku wanda zai jefa mutane miliyoyi cikin bala'i dan ya biya bukatun shi to kaga ire-iren waɗannan mutane sai ka ce sun yanke da kona ma daga lahira dan duk wanda zai kashe mutun zai jefa mutane cikin masifa kawai dan wani bukatun shi na duniya wannan shi ma gaskata lahirar shi akwai alaman tambaya akan ta dan gaskata lahirar shi ne bayan ka yadda akwai kiyama din za ta tashi ka yadda akwai sakamako na hisabi akwai sakamako na wuta akwai sakamako na aljanna za a tsaya gaban zati Allah subhanahu wataala to akwai abin da ma bai kamata kai ba sai ga aikata wannan kaman alamu ne na wannan ya yadda ma za ta shi kiyama kuwa Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mummunai a cikin wannan sura tun daga farkon ta har karshe abin da ya bude surar da shi ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya kuma su imani kar ku riki makiyina makiyinku a matsayin masoya a karshen suran gaba ɗaya kaf sai rufe da wannan ayan ya kuma su imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihi kar ku riki mutanen da Allah ya riga ya yi fushi da su ku rike su a matsayin masoya kar ku kaunace su waɗanda sun ebe kauna daga lahira kamar yadda kafare suka ebe kauna daga waɗanda suke cikin kaburbura cewar za a tashe su abinda Allah ya bude suran da shi kusan shine abinda Allah ya rufe da shi subhanahu wataala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu albarkan da ke cikin wannan sura da muka karanta ya gafarta mana dukkanin kurakurai ya kuma babu ikon aiki da abin da muka ji za mu shiga cikin suratu safi mai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim
wannan sura suratu safi na farko sura ce wacce take madaniya al-khalisa haka ma suka ce in an ce sura madaniya surar da ta sauka ne a Madina ko kuma ta sauka ne kai bayan hijira tana da ayoyi guda 13 kuma kamar yadda malami suka ce ita wannan suran ta sauka ne bayan saukan suratu taghabun wasu malamai suka ce ta sauka ne bayan saukan suratul fatih bai kan gano guda biyu malamai suka yi ana kiranta da suna suratul safi kamar yadda imam at-tabari ibn jarir at-tabari ya fitar a cikin tafsirin shi haka imam ahmad dan hanbal a cikin musnad din shi daga abdullah ibn salam Allah kara masa yarda kale shi tazakarna mun zauna muna tattaunawa muna muzakara Musa habbai kenan inji shi ayyukum ya'ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce a cikin kunnan waye zai je wurin annabi alaihi salatu wasalam fa yas'aluhu ya tambaye shi ana habbil a'mali ila Allah ya tambaya mana annabi wani aiki Allah ya fi so suna zaune suna hira suna tattaunawa sai aka ce wa zai tashi a cikin mun nan ya je wurin annabi ya tambaya mana shi wani aiki Allah ya fi so Abdullah bin Salam yace falam yakun ahadun minna ba wanda ya tashi a cikin mu kowa ya zauna babu wanda yadda ya tashi ya je yace fa arsala ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan sai annabi ya aika mana da wani mutum fa jama'ana fa qara alaina hadhihi sura ya ainihin tara mu shi wannan mutumin da annabi ya aiko yace annabi ya aiko ni gaba ɗaya ku taru wuri ɗaya ga sakon da zo muku da shi yace fa qara alaina hadhihi sura sai karanta mana wannan sura sai Abdullah bin Salam yace ya'ani surata safi kullaha ya karanta mana surata safi gaba ɗayanta daga farko har ƙarshe to sai kirata da sunan suratu safi a cikin wannan hadisin da Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar haka Ibn Jarir Tabari cikin tafsirin shi to kaga Abdullah bin Salam ya nuna tun a lokacin annabi da sahabbai suna kiran sura ne da suna suratu safi imam al-alusi a cikin tafsirin shuruhul ma'ani yake cewa waɗansu malamai sun kira ta da suna suratul hawariyin surar hawariyun hawariyun sune sahabban annabi isa saboda a cikin ƙarshen suran an kawo magana dangane da su to sai waɗansu malamai suka kira wannan suran da suna suratu hawariyun ƙarƙashin wannan wasu malamai suka ce to sunan wannan suran suratu ainihin hawariyun waɗansu daga cikin malamai kuma ayan tana da surori ne guda 14 ba 13 da na faɗa ba sun kira ta da suna suratu hawariyun suratu hawariyin saboda Allah ƙarshen sura abin da ya rufe da shi yace allazina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyina nahnu ansar man ansari ila Allah qala hawariyuna to wannan sunan hawariyun da aka kira nahnu ansarullah a cikin ƙarshen wannan suran sai waɗansu malamai suka kira ta da sunan suratu hawariyin sai magana ta biyu akwai malaman da kuma suka kira ta da sunan suratu isa surar isa alaihi salam to kaga inda wannan ya shahara da isa ma yana da sura cikin qur'ani tunda annabawan da aka kira sura da sunan su a qur'ani ba su da yawa daga ciki akwai annabi yunus wanda kusan da shi ma aka fara na biyu sai annabi ainihin hudu shi ma an kira sura su kutum da suna suratu hud daga nan akwai annabi yusuf wanda a jere suke da juna ma ba abin da ya shiga tsakanin su daga yunus hudu sai yusuf to bayan waɗannan sannan bayan yusuf akwai annabi ibrahim suratu ibrahim waɗannan hudun suna jere da juna duk an kira annabawa da sunan waɗannan surori daga nan babu wani annabi da aka kira sunan shi da wata sura sai ka je can kusan ƙarshe shine annabi nuhu suratu nuhu alaihi salam inna arsalna nuhan a ciki na na sani ai da sani na tsallake a ramma waɗannan guda biyar ɗin so muttafaqun alaihi ne babu sabani annabawa guda biyar ina fata an gane ai arama ba ma guda ɗaya bane da ka kawo suna da yawa waɗannan ina nufin a mushaf da ke hannun mutane kaf haka sunan su yake duk qur'anin da ka dauka haka za ka an rubuta to sai annabawan da ake da sabani game da an sa sunan su a wata sura daga ciki akwai annabi Dawud suratu sad a qur'anan hannun mu na warshu suratu Dawud ma sunanta in ka dau wannan qur'anin sai ka rubuta suratu sad to kaga akwai sabani kenan wajen qurra'u ke sa na tsallake su daga nan akwai suratu Muhammad in ka dauki qur'anan mu na warshi suratul qital za ga an rubuta akwai sabani ba ittifaki akai ba ke sa ban kawo su ba waɗannan biyar da na kawo su ne waɗanda yake babu sabani amma duk wanda ba wannan ba za ka samu akwai sabani a wajen wasu qurra'u sunan da sura kaza wajen wasu qurra'u ko sunan ta kaza haka wannan akwai malamin da suke kiranta da suratu Isa alaihi salam ita ma akwai sabani kisa nace banda biyar din nan duk wanda ka kawo ba haduwa malami suka yi akai ba akwai sabani sai na na Maryam wanda ita kuma ba annabiya bace amma Allah ya karrama ta da sunan suratu Maryam alaihi salam to wannan da a takaice shine abin da yake alaka da wannan sura mai suna suratu safi wanda shine abinda tafi shahara da shi goda waɗansu malami sun kira da suratul hawariyin wasu sun kira ta da suratul isa duka na faɗa akwai sabani amma wannan shine abinda yafi shahara shine kuma abinda yafi rinjaye insha Allah Allah ta'ala ya bamu ikon karanta daidai ya bamu ikon fahimta daidai ya bamu ikon kuma aiki da daidai wa billahi tawfik wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude suran ba'da bismillahir rahmanir rahim sai ce sabbaha lillahi irin suran da muka gama ita ma sabbaha ne ko sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa sun yi tasbihi lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun fada cewar tasbihin da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala na mutane da aljanu da mala'iku da suke sama banda su kuma hatta kifaye da ke cikin ruwa suna yi wa Allah tasbihi, tsuntsaye suna yi, dabbobi suna yi, duwatsu suna yi, bishiyoyi suna yi, rana da wata da komai da taurari, duk wani abu da ka sani. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Babu wani abu ko menene shi face yana yi wa Allah tasbihi, ka sani ko baka sani ba, ka ji ko baka ji ba. Kisa annabi faɗa cikin hadisi ingantacce alaihi salam yace a Makka akwai dutsen da kullum in zan wuce sai ya min sallama, ta assalamu alayka ya rasulullah. Annabi kuma ya amsa yace wa alaikumus salam, ya dutse kullum sai ya gaida annabi, indai annabi zai wuce da kusa da shi sai ya gaishe da manzon Allah alaihi salatu wassalam. Dan duk waɗannan abubuwan da kuke gani su ma halitta ne, suna rayuwa da dutse da bishiya, duk halittar Allah ne. Kisa suna magana kuma Allah na jin su, suna kai kuka wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa annabi Suleiman wata ran ya fito za a tafi roƙon ruwa da tawagan shi akan dawakai, yadda ne sarki ke fitowa, tunda shi sarki ne da ba taɓa yin irin shi ba. To annabi Suleiman yana tafiya za a je filin Idi inda za a yi roƙon ruwa, sai ya ce kowa ya koma gida, an fasa roƙon ruwan ma. Aka ce ya annabin Allah ana cikin fari, babu ruwa, gonakai na bushewa, za a je roƙon ruwa kuma ka ce a koma, me ya faru? Sai ce Allah ya shayar da ku da addu'an wani. Ya ce muna tafiya sai na ga tururuwa sun taru suna roƙon ruwa, kuma Allah ya ce ya karɓa. To za a yi ruwa, ku koma ba sai kun je ba. To kaga shi annabi Suleiman Allah ya bashi ikon jin maganan dabbobi. Allah ya faɗa Qur'ani yana magana da kowa, kuna zaunan nan sai ga kawai annabi Suleiman awaki sun zo guda biyu sun kawo ƙara ta tunkure ni kamar shari'a, ko an zuba mana dusa ta hana ni ci ta cinye, ta zama cinye du. Annabi Suleiman ya musu shari'a, ke bai kyauta ba, kin yi zalunci, gashi yanda ya kamata a yi kaza kaza, kuma su kama hanya su. Shi kadai yake da wannan abun a cikin halitta. Allah ba shi ikon magana da komai. To Allah subhanahu wata'ala aljanu ma suna kawo masa shari'a, wanda ya laifi kuma yasa a zane shi a ce kai aljani kaza baka kyauta ba. Kuma ba wai irin aljani na jikin mutum bane, aljani na zahiri. Gashi na yace a daure shi a masa dukan tsiya, ba yanda za a daki mutum a ce aljani ya tashi ba, ba irin wannan ba. Hakikanin aljanin ne ba a jikin mutum ba. Da annabi Suleiman iya nan da ya ga 'yan ruqiyya kuwa da an dinga zuwa alaihi salatu wassalam. To Allah ya ce duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa suna yi wa Allah tasbihi. Da wannan za ka gane cewar wallahi Allah baya buƙatar mu bauta mishi, in mun ga dama kar mu bauta mishi, ba abin da ya shafi Allah. In aka ga dama duk duniya kowa ma ya zama dan iska, ba ruwan Allah, kowa ya zama shaidani irin Netanyahu, irin Trump, Allah ba ruwan shi. Kowa ya zama azzalumi, ba abin da zai rige Allah da wannan abu. Kar ka dauka wai sallanka Allah na karuwa da shi ne, tasbihin da kake ko azumi ko nafila, ba abin da Allah zai karu da shi, kai ne zaka karu. Kai kadan mai baka da yawa, dan aljannan da Allah gina zai saka a ciki, in dan ta sallanka da azumin da yayi kadan, rahaman Allah ne da falalan shi kawai zai ce ka shiga. Dama shine Ar-Rahman, shine Ar-Rahim. To Allah ya ce duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasa suna yi wa Allah tasbihi. Wa huwa al-aziz, Allah shine mabuwayi, gagara misali, al-hakim, mai hikima, mai tsara al'amura yanda suka dace. Allah na ajiye komai a mahallin shi, na daga cikin hikima ka ajiye komai a mahallin shi. Ajiye abu inda ba mahallin shi ba, wannan ba hikima ba ne ba. Shi yasa wani daga cikin malaman mu yake cewar idan kana da ikon, iyakan ikonka da ƙarfinka a duniya shine ka aure mace daya kana yi uku kai zalunci baka da hikima kenan kuma ba ku gane yaran da nake ba suka ce duk mutumin da yake da ikon abu sai abun da aka san ikon shi bai hikima ba kaga mutum yana fama da kanshi ya zai mata hudu duk a gidan haya inda Allah ko hikima nan gure wannan lissafin har yau na kasa gane shi kuma duk duniya ba haushe ke wannan iskanci duk duniya kaf mu muke wannan abu kaga mutun yana da mata uku kowace a gidan haya to shine sarkin aure wallahi tallahi wannan ba daidai bane ba kaga mutun matan shi hudu daya 27 ko me zai da su ma uku ya cika mutane anguwa su zama disturbances ba zai iya kula da su ba ba zai sa su makaranta mai kyau ba ba zai kai su islamiya ba ba zai samu musu aikin yi ba su girma su zama yan iska anguwa wallahi mu gane wannan abun Allah ba ya san wannan abun da muke kuma na fada fa Laraba ba sa wannan abu Turawa ba sa yi kai Inamurai ma ba sa yi Yarbawa ba sa yi Nufawa ba sa yi mu ne dai mu ne marasa hankali wa annabi ya ce ai aure a aihu zai alfahari da mu wallahi ƙarya ne annabi yana alfahari da mutanen kirki ba tare da tsiya ba shara ba wannan lissafi in ba karanta mutanen mu ba za mu ci gaba da zama cikin matsala ne mutun ya aifi yara da yawa su yara san da zai da sai kwashe su ya kai su almajiranci ka fito kan titi ka ga yara kanana mala in shekara 7 wai an kawo shi almajiranci kaga mun tafi sallar magriba ba su je ba mun je isha ba su je ba suna zaune suna wasa ku su zo ba su fitine ku a ungunku to ta ina zaka ce Allah kake bautawa da wannan abu wallahi ba Allah yake bautawa ba babu laifi kana da iko kai mata hudu ya halatta ba wanda ya haramta amma in baka da iko kai to wannan baya cikin hikima idan ikon ka mata ɗaya ne ka tsaya kan mata ɗaya Allah cikin albanin zaria yace kun zo kun cika mana anguwa da yara kanana su tafasa mana gilasin mota in ji albanin zaria wato in kana cikin gari zaka san abin da akwai damuwa ina fata an gane shi yasa babu hikima a ciki wata ran muna magana da wani a makka sai nake bashi labarin Saudu Shirai daga cikin manyan limaman Kaaba na Ibn Sudais sai nake ce mishi matarsa da yaran shi kaza yace amma matarsa da kuma nace masa kware da gaske yace tallan mukan ba musulunci muke ba wato zaka ga suna abun ne da lissafi kun fanci wannan abun da kyau to mu abun da muka dauka shine kawai mu fake da addini za a raye sunna za a wargaza sunna ne shi duk sunnan Bahaushe ya kare a wurin aure da ka ce kar aya ce baka san sunnan annabi wallahi wannan wargaza sunna ne ba sunna ake ginawa ba dole mu gaya junan mu gaskiya irin wannan idan kai ka ce ba za ka kara aure ba za ka yi tsari wa rayuwanka sai a ce ai kila mata mishi asiri ne su kuma za kalubalen da suke fama da shi kenan to mutun irin wannan ka toshe kunnanka kar ka saurari kowa shi ya san kanshi ina fata an gane idan Allah ya hore sai kai duk aure auren da zaka yi amma dai mu sani Allah zai tambaye ka haƙƙin waɗannan matan zai tambaye ka haƙƙin yaran ku ba Allah bai ce ka zubo su duniya kawai ka sake su ba a'a kowanne yana da haƙƙi akan ka na ilimi da tarbiyya da duk abin da Allah ya dora maka naga mutumin da daga safi har dare bai san inda yaran shi suke ba kuma ko a jikin shi wallahi ba abin da ya dame shi tunzu wannan me zai ce annabi na raye sunnan ka ne ba zai yi ba bai sai yaran su 20 ko da 9 ne ce ni kusan in ka tsare shi ma ka ce lissafa min su wallahi ya manta sunan su kuma sai zo yake ce mana wai ya ma zo ya same mu saboda ya rena mu wallahi akramaka Allahu dama ina son ganin ka ne nace to lafiya yace ina so da mu dan koma gebe sai muka koma gebe wallahi da ko ne aminin shi
ta Allah ya masa rasuwa nace Allah ji gaki to matar sa mutum ya kirki ce nace to karshen duka da ya gama kwane-kwanen shi wasu daidai ta za su yi aure aure kuma nace ta zume kake so yana neman taimako gidan da za a kama da dan abin da za a yi sadaki 250 da ya gama lissafin shi nace matan ka nawa yake matan shi uku ɗayan ka nawa 20 da kaza nace na rantsa da Allah duk inda ka je neman taimako in na sani ba zan aika nace kar a baka wallahi ka na gaya mishi nace ni da a fahimta na haramun ne a taimaka maka a wurin nan nace haramun ne wai har da ce min fa wai taimaka mishi da rigan da zai sa ran daurin aure nace kawai ni zan maka aure ma to irin mentalitin Hausawa kenan to shi yasa shi Allah alhakimu ne idan kana irin wannan abu babu hikima a ciki babu hikima a cikin waɗannan abubuwa dole mu ƴan arewa wallahi muna da kalubale masu tarin yawa matsaloli waɗannan yaran da muke gani akan titi fa almajiran nan muna kiransu da time bomb domin ka bar yara su taso haka babu tarbiyya babu karatu sai yawo akan titi sai bara nan da shekara 20 me kake tsaman zai faru saboda haushin kowa suke ji suna ga iyayensu sun watsar da su kuma kun watsar da su kuna rayuwa mai dadi su suna shan wahala to haushin kowa suke ji in suka girma shekaru 20 nan gaba za su zama muku fitina ba fata ake ba duk dan da zai kawo malami dan shi almajiranci ya kawo abincin da za a ciyar da yaro in zaka kai danka boarding school ba shiryawa kake ba dan me zaka wurgawa alaran ma danka haka kawai baka shirya ba duk wanda zai kawo alaran ma dan shi ya kawo kudin kula da shi da kudin abinci da kudin magani da sabulun wanka wannan shine an daraja qur'ani din ma ai wulakanta qur'ani ne wannan abin da ake an yi almajiranci mai kyau a da mai kyau mai tsari ba irin wannan ba shi yasa zaka samu galibin ma manyan masu kudi a garurukan arewa zaka samu asalin su almajirai sai ce maka karatu yazo garin ne ya shiga harkan kasuwanci so da karatun ake yi yanzu kuma bara yafi karatun yawa da yawace yawace sai kaga yaro bayan la'asar yana yawo kuma almajiri ne da kwano kuma ran asabar ne zuwa laraba a makarantar allo kuma wannan lokacin karatu ne alamiza juma'a ne ake hutu kaga yaro karfe 10 na safe karfe 11 a lokacin a makarantar allo lokacin karatu ne dama karatu ake bayan sallar asuba gari ya waye a je bara a dawo a zo a ci gaba har zuwa azhar bayan azhar a je a dawo a yi rubutu ko a yi wani abu to gaba ɗaya sai ga sun wuni suna yawo kaga su a tashar mota suna roƙon mutane kuɗi to shi yasa arewa muke da matsala kuma ire-iren waɗannan abubuwan idan an faɗa ka a ce kai ɗan boko ne kai bature ne wane ne wane ne saboda ba ma son gaskiya in wannan shine turanci to haka za a yi ta turanci amma dai lalle kan muna cikin matsala kuma dole sai mun kula da wannan abun Allah ta'ala ma sai ya kula da mu idan mun gyara sai Allah gyara mana Allah ta'ala ka gyara mana ba dan halin mu ba ka sa mu gama da wannan duniya lafiya masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji wannan ƙasa ta mu ta Najeriya musamman arewacin Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya muna fuskantar kalubale na insecurity a jihar Gombe musamman wani bangare na Akwa local government ya Allah muna neman agajinka ya Allah ka agaza mana da jami'an tsaron mu da gwamnatin jiha da suke kokari kan wannan abun ya Allah ka kama hannayensu Allah ka taimake su duk wanda zai taimaka dan a kawo ƙarshen matsalan tsaro a jihar mu ta Gombe ya Allah ka taimaka mishi duk wanda ke da hannu kuma wajen kawo wannan ficinan Allah daga cikin ko dan siyasa ne ko sarki ne ko dan kasuwa ne ko talaka ne ko wane ne Allah ka yi maganin shi Allah ka lalata lamarin shi sauran jihohin arewa da ake fama da insecurity na rashin tsaro Allah su ma ka ba su zaman lafiya Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu ka sanya albarka cikin gidajen mu Allah ka sanya albarka cikin unguwannin mu ya Allah ka sanya albarka cikin dukkanin al'amuran mu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله، ومن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.